sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim kuma tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ran Lahadi 19 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mukanin labarai.
To Isra'ila ta kaddamar da hari ta sama kan babban birnin Syria a yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Syria wato Sana. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya domin duba mummunar ɓarnar da girgizar ƙasa ta haifar. Yan takarar shugabancin Najeriya na ƙara dukufa kan yakin neman zaɓe yayin da ya rage mako ɗaya da zuwan ranar zaɓen.
To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a yi cewa jam'iyyar NNPP a jihar Kano ta nemi a sauya kwamishinan 'yan sandan jihar saboda wasu ayyuka masu nasaba da siyasa.
Zanga ce ta lumana. Zanga-zanga ce ta lumana. Din da nan da awa 24 ne za a ga yayin da za mu yi ta. In ka je Bonfai za ka tarar da su. Sales din nasu ma sun cika sun fito da wasu waje sun kewaye su.
Haka kuma bayan fitar da sanarwar mutuwar tauraron dan wasan kwallon kafar Ghana sanadiyar girgizar kasa a Turkiyya, ko ya yan Ghana suka ji?
Ya ga cewa Christian Ashude mutumi kirki ne. Yana zuwa football club yana raba jersey yana raba kaya. Kuma da muka ji ya mutu sai mu duka ranmu ya bata.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su rarraku ke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duk sai mun fara rashin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ukraine ta harbo akalla balan-balan 6 a saman birnin Kyiv a ranar 15 ga watan nan na Fabrairu, a cewar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Birtaniya da aka wallafa a Twitter. Rahoton ya ce dakarun kasar ta Ukraine sun gano balan-balan din ne ta hanyar na'urorin hangen nesa da aka dana musu a saman Kyiv. Rahoton ya kara da cewa a ranar 12 ga watan na Fabrairu, sojojin saman Ukraine sun ce sun gano balan-balan din a sararin saman Dnipropetrovsk. Ma'aikatar ta ce akwai yiwuwar balan-balan din na Rasha ne da ke zaman wata dabara ta tattara bayanai dangane da tsarin kayar sama na Ukraine da zai iya sa Ukraine din ta bata wasu kayayyakinta da kuma makamanta na sama. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ce an rufe sararin samaniyar Moldovan na tsawon sa'o'i a ranar 14 ga watan Fabrairun saboda wani abu mai kama da balan-balan. Ta ci gaba da cewa akwai yiwuwar wannan balan-balan din na Rasha ne da ya gangara zuwa sararin samaniyar Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum a jiyar Asabar cewa Ukraine ta kai ƙarshen ranar tattare da ƙarfin gaske, wanda kuma ya ce hakan ke ƙara tabbatar da irin jajircewarsu. A ɗaya ɓangaren kuma Isra'ila ta ƙaddamar da hari ta sama kan babban birnin Syria a yau Lahadi, a cewar kamfanin dillancin labarai na Syria wato Sana. Kamfanin na Sana ya ruwaito cewa an kashe mutane 6, wasu 15 kuma suka sami raunuka. Rokar ta da ke unguwar Karsosa a birnin Damascus kusa da wani ofishin jami'an tsaro. Harin ya da ke ginin gidajen jama'a da dama. Isra'ila ba ta yi wani sharhi ba a kan harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya a yau Lahadi domin duba mummunar ɓarnar da girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni 7.8 ta haifar, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 46,000, ta kuma raba wasu miliyoyi da gidajensu a Turkiyya da makwabciyarta Syria. A yayin da yake a Turkiyya, ana sa ran Blinken zai gana da shugaban ƙasar Tayyip Erdogan da kuma takwaran Blinken ɗin na Turkiyya Mevlüt Cavusoglu. Ganawar tasu a Turkiyya ta biyo ne bayan wata ziyara da Cavusoglu ya kai a Washington a makon da ya gabata. Kawayen biyu na kungiyar NATO suna yunkurin daidaita lamura kan sabanin da suke da shi dangane da mamayar da Russia ke yi wa Ukraine da kuma yunkurin kasashen Sweden da Finland na neman shiga kungiyar NATO. Yanzu haka dai ma'aikatan ceto na ci gaba da gano gawarwakin mutane daga baraguze sakamakon girgizar kasar ta ranar 6 ga watan na Fabrairu. To amma shugaban hukumar kula da bala'o'i ta kasar ya ce za a kai ƙarshen aikin na neman mutane a yau Lahadi.
Wato nan ba da jama'a ba, Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda jam'iyyar NPP a jihar Kano ta buƙaci babban sufetin 'yan sandan Najeriya da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda da sun larabtar da kwamishinan 'yan sandan jihar tare da sauya masa wurin aiki saboda zargin tsoma hannu a cikin harkokin siyasa. Haka kuma sun bayar da wa'adin sa'o'i 24 ko su fito zanga-zanga. Jam'iyyar ta zargi kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano Alhaji Mamman Dauda da haɗa baki da gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC wajen kamawa tare da tsare magoya bayanta a sassan jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Dan takarar majalisar dattawan Najeriya daga mazabar Kano ta Arewa a ƙarƙashin jam'iyyar ta NNPP Dr. Baffa Abdullahi Bichi wanda ya jawabi ga manema labarai da ranan nan ya zargi kwamishinan 'yan sanda da baiwa jami'ansa umarni wajen kamawa tare da galkame 'yan jam'iyyar ta NNPP su fiye da 100 a sassan jihar Kano bisa zargin cewa za su tada yamutsi a sassa daban-daban na jihar. Don haka sai bukaci hukumar 'yan sanda da ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da kuma ministan 'yan sanda na kasar da su dauki mataki akan wannan kwamishina na 'yan sanda.
Yakin neman zabe muna yi, ai shi ma jama'a zanga-zanga za ta yakin neman zabe. Zanga-zanga ce ta lumana. Zanga-zanga ce ta lumana. Tun da nan da awa 24 ne za a ga yayin da za mu yi ta. Kai in ka ce ban fai za ka tarar da su. Sales din nasu ma sun cika sun fito da wasu waje sun kewaye su sun tsare su. Ba wai abu ne koyayye ba.
Wani lokaci 'yan siyasa sukan yi barazana irin wannan don su samu wani abu mai manufa ko.
Manufarmu a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya cikin aminci.
Kazalika Dr. Baffa Bichi a madadin jam'iyyar ta NNPP ya ce za su janye sanya hannun da suka yi a kan yarjejeniyar zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin kwamitin zaman lafiya na ƙasa wadda aka rattaba hannu a kwanakin baya.
Shi wannan kwamiti a satin da ya wuce mun rubuta takardar kofi a kan shi wannan kwamishina mun aika wa sufetin 'yan sanda. Mun aika wa shi kwamitin peace kwamitin tsohon shugaban kasa mun aika masa da kofi duka abubuwan da suke faruwa duk halin da ake ciki muna sanar da wannan kwamiti wannan ma press conference da muka yi ai wannan kofi din shi ma sai mun aika wa da peace committee wanda abin da ake ciki muna sanar da su saboda ai su yi wani abu shi sa muka ce ai wani abu ko mu janye hannunmu
da aka tambaye shi ko tsorata jam'iyyar NNPP ta yi game da yadda sakamakon zabe zai kasance bayan gudanar da shi sai ya ce
mu tsorata kai kage kamar tsoro a sha'aninmu ai babu abin da muke jin tsoro duniyar nan banda Allah subhanahu wataala
yanzu dai ina fahimce kusa kuke a dawo a sake sabon zama kenan a dangane da yadda za a tafi kada
abin da muke so muke a koru wannan commissioner na 'yan sanda
dangane da haka ne na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan Kano CP Mamman Dauda domin mayar da martani ga waɗannan zarge-zarge amma ya buƙaci da na tuntuɓi kakakinsa amma shi kuma bai amsa wayata ba ko da yake na tura masa sakon katta kwana game da wannan batu har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto bai ce da ni uffan ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya sun dukufa kan yakin neman zaɓe a wani babban yunkuri na neman masu jefa ƙuri'a su zaɓe su a mako ɗaya kafin ranar zaɓen. Fiye da mutane miliyan 90 ne suka yi rijistar zaɓe a Najeriya, inda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya bashi dama daga saman wata buɗaɗɗiyar motar safa a jiya Asabar. Bola Ahmed Tinubu, ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta APC, ya zagaya titunan birnin Maiduguri a arewa maso gabashin ƙasar. A jihar Adamawa da ke kusa kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar shi ma ya yi irin wannan shigar zuwa cikin garin Yola a saman buɗaɗɗiyar babbar motar safa. Ana gangamin yakin neman zaɓen ne a yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da ƙalubalen tsaro da kuma tashin hankula sakamakon canjin kuɗi. A safiyar jiya Asabar, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani ofishin 'yan sanda a yankin Ogidi ta jihar Anambra da ke kudu maso gabashin ƙasar. Rasha ta bayyana rashin jin daɗinta kan kalamin da shugaban ƙasar Faransa ya yi a wata tattaunawa da wata jarida. Emmanuel Macron ya faɗa wa jaridar Le Journal du Dimanche cewa Faransa na muradin ganin an ci galaba kan Russia a Ukraine. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Russia Maria Zakharova ta ce kalaman na shugaban Faransa ba su da wani tasiri, kuma suna nuna cewa kasashen yammaci na buƙatar canjin gwamnati a Russia. Macron ya kuma faɗa wa jaridar cewa bai ga wani zaɓi ba ga shugaban Russia mai ci yanzu. Russia ƙarƙashin mulkin Putin ta ƙaddamar da mamaya kan Ukraine shekara ɗaya da ta gabata.
Murtala Faruk sanyi nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan munan girgizar kasa ta afka kasashen Siriya Turkiya, lamarin da ya sanadiyar asarar dubban rayuka, wato rayuka da dimbin dukiya. Jiya Asabar an tabbatar da mutuwar dan wasan kwallon kafar Ghana, Christian Achu, mutuwar da ta girgiza al'umma. Ruwan Abbas na dauke da karin bayani.
Mun waye gari ranar Asabar inda muka samu mummunan labarin cewar dan wasan kasar Ghana Christian Achu ya mutu, kamar yadda klabun dinsa Hotspur ta sanar. Shekarunsa 31, girgizan kasa mai karfi da ya abuko a kasar Turkiya a ranar 6 ga watan Fabrairu ya ritsa da shi. Sai da safiyar Asabar nan klabun dinsa ya tabbatar da labarin mutuwansa bayan ejantosin sa su biyu sun tabbatar da haka. Girgizan kasan nan na kwanaki 12 da sun ka wuce ya bar ɗiyan Ghana, musamman dangi da abokan arziki dan wasan, cikin zillimin samun labarai masu daɗi cewa ya tsira daga bala'in. Amma ina mai ɗauka ya riga ya ɗauka kaddara kuma ta riga fata, saboda shi a lokacin da Murat Ozan Mohammed, ejentin ɗin wasan na Turkiya, ba da sanarwar mutuwar da ƙarfe 5 na safe agogon Ghana, aka so samun tabbacin cewar Achu ya mutu. Ko yaya ɗiyan Ghana sun ka ji labarin mutuwar Christian Achu, na kewaya don jin ra'ayoyin 'yan wasa da masu sha'awar wasan ƙwallon ƙafar ga abin da suke cewa.
Na Muhammad Sani Yusuf ne juvenile coach ne daga Accra New Fadama na Union Football Club. Na ji yau nan ga siri mun ji dadi ba mini personal ya kan gana san shi na taba meeting shi kuma na san wanda ya tanya wani players da shirin suka buga ball tana suke domin fata final din nan da su ba su da ko wanda ya tanye su nan da shi ya je ya samu breakthrough na ya samu ko agent wanda ba su da kudi kuma ya ba su kudi sun gini ya ma players da yawa bukinan shi da yawa gini ya tanye personal burden din na san su yanzu ina kamar Sweden ko Greece ne ina buga ball fatana ne ba kirkin da yayin nan Allah ba dangin shi an kuri mutum kirki ne.
Yau ku sunana Muhammad. Oh ya dami muduka domin ya bari wanga family shi dashi shi mai je ne one of the days we support. Kuma na ji shi mai kirki ne. Isa ya dami ne. Ina wish kamar kare ya fin kuma.
Sunana Fahad Hussein.
Ya ka ce Christian Achu dai Christian Achu dai mutum kirki ne. Ina zuwa football club din Araba Jesse sai na raba kaya. Ma da muka ji ya mutu ke mu duka ran waye bata isa wurin da yake duka halisa ya huta
mimi Alhaji Mansur. To lalle kan mutuwan Achu ya jijjiga mu matuka, saboda yaro ne mai hazaka ya yi kokari daga gidan cikin gida da kasashen waje ya buga manyan tematimai wanda gaskiya rasuwan shi ya jijjiga mu. Dama mun daɗe muna ta an ba mu cikin taraddadi cewa a gashi ba to sai aka ce mu je Allah ya dauke shi.
Achu dai ya yi wa ƙungiyar Chelsea wasa tsakanin shekara 2013 da 2017 bayan sun ɗauko shi daga fito. A cikin lokacin ya zama zakaran 'yan wasa a gasar cin kofin Afirka na shekara 2015. A ranar da aka bayar da shi ya kai shi Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga da Westcastle kan a yi masa transfer zuwa St James Park. A bara ne ya Hotspur dake a Turkiya Chelsea ta aika da ta'aziyyarta ga dangi. Redwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Redwan Abbas. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ki samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da ake so za a izuwa shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com domin sauraron wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Kazalika za a samu mu a shafin mu na Twitter, Facebook, Instagram da labarai da dumadumin su. Yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe wato yanzu karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma za mu gaida shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Masauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sanamu da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo. Kamar ko da yaushe dai, sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla, wani batu da ke cigaba da daukar hankali musamman a yankunan arewacin Najeriya shine yanda ƴan mata har ma da matan aure ke cin karansu babu babbaka a shafukan sada zumunta, inda a lokuta da dama ake ganin yanayin abubuwan da suke wallafawa a kafafen yanar gizon kamar hotunan su, bidiyoyi, rubutaccen sako ta murya da dai sauransu kan ci karo da yanayin al'adu, tarbiyya da kamalan da aka san macen arewa da shi. Wannan yanayi dai ya haifar da mace-macen aure da dama. Shafukan sada zumunta dai wani dandali ne da al'umma ta runguma a wannan zamani da ya kai ga galibin al'umma a yanzu ba sa iya rayuwa sai da su. Irin waɗannan shafuka sun hada da Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok da dai sauransu. To kowace dalilai ke sa mata yada abubuwan da ba su kamata ba a shafukan sada zumunta, babu kaman matan aure, duk da cewa sun san abu ne ba mai kyau ba.
Su sanya ayoyi har ku a karanta.
Mutum da shirin zai duba kenan. Shirin ya zanta da Hawwa Ibrahim, wata matar aure wacce ke amfani da mababbantan kafofin na sada zumunta, duk da cewa suna taka rawa wajen mace-macen aure a wannan zamani. To ko shin ta san da hakan?
Kwarai da gaske ba ƙarya bane, suna janyo matsaloli da dama, domin na gani ko kuma in ce ni ma ya faru da ni. Kamar mai gidana gaskiya baya so amfani da social media haka. So amma ya daga farkon fari ya dan ta ba mu matsaloli haka, ganin cewa ni ina so shi kuma baya so. Da muka fahimci juna, ya fahimtar da ni wasu haddaddiran da ni kaina ma ban sani ba, sai na ga kuma yana da gaskiya, sannan kuma ya bani dama in yi wasu daga cikin wa'inda ya amince, wanda kuma bai amince ba tuni na watsar da su.
To ganin kin ce har yanzu kina amfani da kafar sadarwa ta social media, shin wasu matsaloli kika hango zai iya haifarwa a zaman aure?
Za ta iya jawo matsaloli da dama, kama daga rabuwar auren ma shi kanshi da kuma rashin yarda tsakanin ma'aurata, saboda ababen da ke faruwa shi kafar sadarwa ta zamani ba a tantance labari ko kuma akwai hotunan da ake yadawa, gashi kuma kana haduwa da mutanen ma da baka sani ba. Wasu zaka ga matan aure ne suna mu'amala da wasu mazaje daban, kuma inna abubuwa ba su isarkan kawo matsala sosai, zaka ga ko kuma suna bibiyar mazan wasu, wasu kuma mazajen wasu suna bibiyar matan wasu, hakan yakan kawo rabuwar aure da rashin yarda tsakanin ma'aurata, babbar matsala ce matuka.
To me alfanun amfani da social media ga mata musamman ma masu aure?
To zan ce yakan dai sada zumunta, saboda akwai wanda kun dade ba ku hadu da shi ba, ko kuma group haka na makaranta, akwai kuma labari da akan yada. To idan dai mai gidan mace ya amince ta irin waɗannan, akwai groups da ake creating wato na makarantu ne shi, to shine dai zan ce. Sannan kuma akwai na gida na family haka, akan creating group na family, shi ma akan sada zumunta, saboda yanzu ga zumuncin kafa yayi wuya, ta waya ake yi, ana hira sosai, wani ba zai iya sa kati ya kira waya a dade ana hira ba. To amma idan ta social media ne ko ta WhatsApp haka, zaka ga an dade ana hira, abubuwan da ana rubuta ana tura ma juna, to yana da alfanu.
A nata bangaren, Safiya Aliyu Suleiman ta yi ƙari kan illolin da ke tattare da amfani da kafofin sada zumunta da wasu matan auren ke yi, wanda tuni ita ta magance ma kanta wannan.
Gaskiya wannan abu da ake yi bai dace ba, saboda hotuna da matan aure suke dai suna rawa, wasu suna nuna yanda tsarin yanayin jikinsu haka dai su tura. Wani ya gani shi kadai wani zai tura wani ne, wani kuma ba lalle shi kuma yayi deleting din shi ba. Haka zai bari ya tabarbasa shi. Masa dai an san yar kwalliya ce, amma ko ba a ce to kowane miji kwalliya ba. Mijinta ya dace ta mai kowane irin kwalliya, amma sai ita da shi. Gaskiya ya bata tarbiyar yaran mu ma Hausawa ma yawanci abinda da ba sa yi a iyayenmu na da, yanzu yawanci shi ake. Sai kiga budurwa hatsirara ta yi ta tura wa maza ko saurayi, wani saurayin zai iya ganin shi daya, wani kuma sai ya nuna. To kinga wannan ma duk bai dace ba.
To baki ganin cewa zamani ne ya kawo da yasa har wato ake samun yawaitar ire-iren irin wannan?
Eh tabbas zamani ne, dama an ce abinda zamani ya zo a tafi da shi. To amma gaskiya yanda ake yi bai dace ba, kuma yanzu ya zama ne tallan tsaraici ake yi, kuma ba abu mai kyau ba.
To ki a matsayinki na mata aure, kina shiga irin waɗannan shafuka, kina da wani?
Gaskiya ni ba ni da ma babban waya a yanzu haka, da ƙaramar waya nake amfani, ina bi da rayuwata ta yanda ta dace. Ko ba wai banna yanda zan yi bane, saboda to irin abubuwan nan wata ran kana da nan baka san ka danna mai ka je ka danna abin da bai dace ba, saboda akwai wanda ta yi hakan ma ta danna abin da bai dace ba, kuma mata aure sai daga baya kuma ta tuna ta tutura tana cewa a yafe ta wallahi bata san mata danna ba. To kin ga haka yana faruwa.
To kina ganin rashin ilimi ne yake sa wasu suke yin abubuwan daga ƴan matan har ma matan auren?
Yawanci kuma ai masu ilimi ne ma, yawanci masu ilimi ne, wasu kuma ba su san yanda za su yi ba ne, wasu kuma suna ganin wasu sun ya burge su ma shine suke sha'awar su yi. To sai dai Allah Ubangiji ya sa mu dace.
A bangaren matan aure, baya ga wallafa abubuwan nan da na abbanto, wasu kan shagala wajen yin hira, wato chatting da mazan da ba muharramansu ba, har ma akai ga tura-turan hotuna da bidiyoyi da ba su dace ba. Ko shin wasu dalilai ke sanya mata, musamman masu aure, shiga kafofin na sada zumunta? Ga dai ra'ayin Mallam Isa Aliyu.
Yana alganta ne daga abin da ke kai ta kafofin. Idan wasu sada zumunci ke kai su, wasu kuma sana'o'i, wasu kuma abin da sabana ke kai su, misali wasu suna zuwa abin amfani sun dace ne kamar na ashe misali, ko kuma chatting shi abin da bai kamata ba. Me ku amfani da wannan daman kafa mai yada ban wajen tallace-tallacen sana'o'in da take ma tana sana'an, ko kuma neman ƙarin ilimi, ko kuma sada zumunci wanda suke da alaka da su ƴan uwa ko haka dai. Kuma sun amfani da wannan daman wajen abin da bai kamata. Dinga idan har mace ina auren mace misali, ko zan auren mace tana irin wannan na rashin dacin, dinga ba zan taba koyon bayan hakan ba. Ko da mun yi auren kuma hasi ne ma ƴan kwanakin nan ma kina kallon da wani shi ma yana amfani da kafa yana kuma jarumin kuna fani, amma ya saki mata ne saboda tana shiga kafafen yada ban tana abin da bai dace ba. Shi ma kenan da ke da dumu-dumu cikin harkan kafafen yada labarin da shi yake harkoki sana yake komai da komai, amma yana kyamatan matan shi na mu'amala da wannan kafafen yada labarin, wannan ga sabanin haka.
Amma dai a takaice, kai kana da ra'ayi ba za ta saba wa'annan dokokin da ka faɗa ba, kai wa'ansu abubuwa da bai dace ba, kana da ra'ayi mata ka ta yi?
Idan za ta je ta yi sana'a ne, misali tana sana ta hotel da abin da take sana'a kai kasuwanci ko hajarta, ko kuma tana yau da su rinka zumunci a kai, zan ba ta dama. Amma idan har sabanin haka ne, ba zan taba bayar da dama ba. In dai iya ta ta yi min ka'idodin da ni na gindaya ina jin ni na natsu ba matsala, amma idan har na ga sabana haka ko da ta fara ina iya dakatawa.
Madalla, to anan shirin zai dakata, albarshi a na gaba sai mu daura kan wannan batu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haduwa a shiri na gaba.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma lokaci ne da zan zakulu wasu ko kuma kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ki aika mana ta email la karanto muku. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Faruku Mahaikar Roga Sokoto. Suka ce biyoyi Hausa don Allah ku gaya wa Isra'ila ta sassautawa Siriya, domin kai harin rokoki da Isra'ila ta yi a Siriya a daidai wannan lokacin da Siriya ke fama da iftila'in girgizar ƙasa. Tamkar rashin tausayawa ne. A halin yanzu Siriya tallafi take bukata, ba yaki ba. Da fatan Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙungiyoyin duniya za su ɗauki mataki kan Isra'ila. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki, Bauchi, Tarayyar Najeriya. Ya ce, ya Allah, ba dan halinmu ba, kai mana zaɓin shugabanni na gari a zaɓukan da za su gudana a ƙasarmu Najeriya. Amin summa amin. Sakonmu na gaba ya fara da sallama, ya ce BOA Hausa, zaɓen gwaji da hukumar zaɓen Najeriya INEC ta yi, hakan ya nuna hukumar ta shirya tsaf. Muna fatan hukumar zaben za ta yi gyare-gyare wurin da aka sami ƴan matsaloli a zaben gwaji da hukumar zaben ta gudanar. Muna fatan Allah ya sa mu zabi lafiya. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isihun Dila Faki.
ya fara da sallama ya ce muna kira ga gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwill Emefiele da ya taimaka ya ba sauran bankuna umarnin karɓar tsaffin kuɗaɗen 1,500 domin sauƙaƙa jama'a masu ƙananan kuɗaɗe zuwa babban manyan ƙasa CBN. Ganin yadda ake wato shan bakar wahala kafin a shigar da kuɗin cikin CBN. Sannan wasu na zuwa ne daga garuruwa masu nisan gaske. Allah ya sa wannan kira nashi ya kai ga kunnan Godwill Emefiele. Amin. Sakonmu na gaba cewa a yayin da muke ƙasa da sati ɗaya babban zaben Najeriya, yana da kyau talakawan ƙasar tamu da su sani cewa katin zabenku ya fi kuɗi muhimmanci a gare ku a ranar zaɓe. Don haka rukun alewa yaro ya kamata ku yi mishi ba rukun sa kai na kashi ba. Sako daga Shehu Adamu Rajau. To madalla mun gode ga wanda ta samu dama aiko mana, yanzu kuma ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako danganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To wannan haka yake, yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To sarfilu Ukraine ta harbo akalla balan-balan shida a saman birnin Kyiv a ranar 15 ga watan nan na Fabrairu, a cewar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Birtaniya da aka wallafa a Twitter. Rahoton ya ce dakarun kasar ta Ukraine sun gano balan-balan din ne ta hanyar na'urorin hangen nesa da aka dana musu a saman Kyiv. A dai bangaren kuma, Isra'ila ta kaddamar da hari ta sama kan babban birnin Siriya a yau Lahadi, a cewar kamfanin dillancin labarai na Siriya wato Sana. Kamfanin na Sana ya rawaita cewa an kashe mutane shida, wasu 15 kuma suka sami raunuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya a yau Lahadi domin dudduba mummunar barnar da girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni 7.8 ta haifar, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 46,000 da kuma raba wasu miliyoyi da gidajensu a Turkiyyar da makwabciyarta Siriya. A yayin da yake a Turkiyya, ana sa ran Blinken zai gana da shugaban ƙasar Tayyip Erdogan da kuma takwaran Blinken ɗin na Turkiyya Mevlut Cavusoglu. Manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya sun dukufa kan yakin neman zaɓe a wani babban yunkuri na neman masu jefa ƙuri'a su zaɓe su mako ɗaya kafin zuwan ranar zaɓen. Fiye da mutane miliyan 90 ne suka yi rajistar zaɓe a Najeriya, inda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya ba shi dama. Rasha ta bayyana rashin jin daɗi ta akan kalaman da shugaban ƙasar Faransa ya yi a wata tattaunawa da wata jarida. Emmanuel Macron ya faɗa wa jaridar Le Journal du Dimanche cewa Faransa ta nuna muradin ganin cewa an sami galaba kan Rasha a Ukraine. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta ce kalaman na shugaban Faransa ba su da wani tasiri.
To madalla a gaishe ka masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe Litinin da ƙarfe 6 na safe za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar kodin lokaci za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na Daita na kawo muku shirin, sai kuma Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na yau na Shwan. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.